Yau da Gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan dukan ku kuna nan lahiya da wannan yammacin Laraba 6 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage,
Usman Kabara
da Halima Jumrau.
Kamar kowace Laraba dai, shirin namu akan siyasa ne, kuma zamu tattauna batutuwa da dama. Kadan daga ciki, shin kamata yi gwamnati mai zuwa ta yi tafiya da matasa masu basira ko da tsofaffi masu kwarewa? Kuma me mata ke bukatar gwamnati mai zuwa? Shi ma dan iya tunanin shi akan yadda matasa ke so gwamnati mai zuwa ta tallafa ta bunkasa musu rayuwa.
To akan dai matasa, shin bukatu na matasa maza da na matasa mata shin iri daya ne?
To duk zamu ga inda basu da mata ma a cikin su.
Akwai su.
Kai, ku tantance ku duba ku.
Babu mata manya, ba wai babu mata kwata-kwata.
To amma duk kuma
akwai mace mai shara?
Yawa, to za ku ji wannan muhawara a zauren matasa. To wai shin me sirrin karbuwa a wajen siyasa? Me mata ke bukata ne su ma su samu karbuwa a wannan siyasa da ake yi yanzu?
Na farko dai akwai abin da ya shafi zurfin karatu, banda ba kuma zurfin karatu akwai abin da ya shafi goyon baya a wajen mazajen su, suna bukatar goyon baya a wajen iyaye da ƴan uwa da kuma al'umma.
Sai kuma filin da fadafe, inda Halima Abdullahi da bakuwarta malama a Wadifa za su kawo mana da fadafen yau.
To malama a Wadifa, me kika tanadar mana zaki mana a wannan lokaci?
Assalamu alaikum masu sauraro na. Na tanadar wa uwar gida da amare kunu mai dadi, wato kunun ambardo.
Ambardo? Kun san ambardo? Yau za mu sa ambar,
za mu bar dashi haka.
To mai tinhilin karin magana akwai amsoshin tambayar mu ta jiya, za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Karin magana.
Ko kare ya zama sarki, kura ta yi ƙarhin haraji.
Karin magana.
To lalle idan muka dubi wannan karin magana, wato mai cewa ko kare ya zama sarki, kura ta fi ƙarfin haraji, za mu ga wato wannan karin magana na kunshe da wasu muhimman kalmomi, wato misali kamar haka. Na farko dai akwai kare, wanda kare wata dabba ce mai damammen ciki, wadda girmanta ya yi daidai ya yi kamar na akuya, tana da yawan fada da haushi. Akan yi farauta ko zuwa kiwo ko tsaron gida da ita. Kare yana da sunaye daban-daban dangane da launinsa, kamar su durwa ko jatau ko bare ko duna. To sai kuma sarki. To sarki dai shine mutumin da aka rada ta hanyar gargajiya don ya shugabanci mutane ta hanyar mulki ko sana'a ko wani abu. To sai kura. Ita kuma kura dabba ce wadda take mai dabbara dabbare a jikinta, sannan mai katon kai, kuma tana cin dabba kai har ma mutane tana ci. To sai kuma ƙarfi. To shi kuma ƙarfi shine abin da yake da wuya a tankwara shi ko a karya shi, ko kuma a ce mutum ya fi ƙarfin abu manufa ya zarce wannan abu. To sai haraji. Shi kuma haraji shine kuɗin ƙasa da mutane ke biya, wato suke ba hukuma duk shekara. To idan muka dubi wannan karin magana, za mu ga wani abu ne mai wuya aka haɗa. An dai san wato misali ko kare ya zama sarki, to ita kura fa gaskiya ba za ta zama daga cikin talakawansa ba, domin ita ta fi ƙarfinsa. Kuma idan muka dubi a ɗabi'ar Hausawa, wato kamar idan muka dubi karin magana da yake cewa wai kare ya gana wa kura, sai ta ce ƙanina me za ka ce, sai ya ce da kyau yaya. To a nan kin ga ai dole ya ce da kyau, in ba haka ba ku yanzu a yi zabi shi. Sannan kuma Sani Ali Dandawo yake cewa kare bai ja da kura, yace dan ba ƙarfinsu ɗai ba. Saboda haka a nan an nuna cewa da kare da kura ba za a taɓa haɗa ƙarfinsu ba. To kamar yadda abubuwa suke zamantakewa ta rayuwa, za ka samu duk irin girman mutum, duk inda ya kai zaka samu akwai wanda yake risnawa akwai wanda yake sama da shi to abinda ake so a nuna mana kenan yanzu misali duk irin yadda mutum ya kai matsayi zaka ga ai akwai wanda yake jin kunya ko yake ganin kimar sa wato idan mutum ne ma mara kirki to in ya tashi zai nuna wannan rashin kirkin nasa to ba zai nuna wannan ba sai kaga ya risnawa wannan mutum haka idan wani ne wanda Allah ya bayar wata baiwa wato misali ta ilimi ne ko hikima ce ko kudi ne to zaka samu akwai wanda yake girmamawa a gaban sa saboda duk wanda yake da wani abu to a sama da shi akwai wanda yake da wani abin da yake karfin wannan to saboda haka yanzu misali idan muka dauki kamar magana da shata yake yi a dangane da mawaka ai kin ga ina magana cewa yace na zama kun girgi wato karfan jirgi yace dace da sai makeran hasali sai yace ba ku ɗan walda ba walda ko ni sai in yi to anan wurin shata ya nuna cewa shi ya kai wani matsayi a waka saboda haka yafi karfin mawakan da suke zamanin sa to amma waɗanda suke na baya da shi to su ma dole ya akwai waɗanda yake risnawa kwatan kwacin yadda shi ma wato makadin nan shahararre wato misali na rambada shi ma aikin ga yana cewa zamfara ba makadin daga jamani yace baya ga janki da sai ko dan do sai dan do da alu mai taushi amma ba makadin gayya ba to anan wurin kin ga duk irin yadda ya kai a matsayi na kida to ya nuna kuma akwai wanda yake ganin wato yake risnawa to haka ma rayuwa take cewa duk irin yadda mutum yake to zaka samu akwai wani a gaban shi kuma akwai wanda yake girmamawa ko kuma yake haffafawa kamar yadda dai wani ba haka wani karin magana na Hausa da yake cewa gaba da gabanta wai aljani ya taka wuta to kusan na gani abin da ce kira ka wani karin magana insha Allah
to haka yake sai mu ce ga kuma Isa Lawal na Ikara da labarin haduwar su da dan iya wannan makon
yau dai daga rambada tozali da dan iya ce dan uwa tsaya ka sha labari jiya dai naje dabar dandazan wasu samari na iske su suna ta wani ikirari cewa su ba su da wani buri sai na neman gwamnati ta fidda wani tsari na taimakon su ta hanyar bunkasa rayuwarsu cikin sauri albashi wata rana ta kai ga an wayi gari rayuwarsu ta zama abun marmari da marari har ma ƙasa ta dunga alfahari dan iya ce da jin samarin nan na wannan tattaunawa nace ni ma ai ina da abun tofawa idan har kuna son rayuwarku ta zan canzawa to ya zama wajibi ku rinka halarta duk wani majalisin koyarwa ku dinga sauraron malamai wurin ba da fatawa kada ku bari wani dan siyasa ya hankada ku dawa alhalin ku ku ba ku da ko na sayan dawa balantana fa ku samu wani abun nunawa har dai ta kai ga an yi sa'a rayuwarku ta zama abun sha'awa nace a lalle dan iya kai na dama kuma kalamanka na nuna ka girma amma duk da haka ya kamata ka kyale ɗan hauma-hauma kuma tunda dai Hausawa sun ce idan hagu ta kiya a koma dama to yana da kyau ka koma harkar noma idan ta kama ma ka siyo gyararriyar garma idan kuma ka fi sha'awar noman fadama to sai ka nemi magirbin kaftu kai himma saboda in Allah ya taimake ka sai kaga ka fi karfin duk wata hidima dan iya ce eh ai ni ma ina yi wa Allah godiya saboda mutane sun fara fahimta ta wasu daga cikin waɗanda ba mu karatu ba ma sun koma makaranta suna ta fatan Allah ƙara fahimta ni ko ina ta musu fatan Allah ya ƙara fahimta ya kuma raba mu da kaidin masharanta da sannan ma mu samu sa'ar kubuta daga bauta kuma samu mu yi katarin daga tuta mu zama abun kwatance a fagen gata kaga idan Allah ya taimake mu ba mu ba tsoma kanmu cikin aikin da zai kai ga ƙasar mu ta dozarta
to a gai da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai zauren matasa ga Madina Dauda tare da Fatima Abubakar da Zainab Ahmed Maska da Ibrahim Suleiman da kuma Muhammad Girma Bukar yau za su duba bukatun mata matasa da kuma yadda ya kamata gwamnati mai zuwa ta bullo wa bukatun nasu
nasu sai magana mata na ga matasa
mata matasa ai matashi ya shiga har da mata cikin
ai matasa ai
mata suna nasu kallubalan
magana da mata da cikin bayan su
baba ba mu equal abin nan ne right ne akan komai
da duk yanda kaga muna ratsa ne
da ai muna gare magana nan
ai
ina ji ai ina gare wannan tattaunawa da muke
ina kai magana matasa su maza kuke bada mata suna rarrabe
ah
wannan magana ma
ah wannan magana da ake
ya
danganci maza da mata ya danganci maza da mata so ina ji lokacin da ita mace da kanta ta dauki kanta a matsayin kaskantacciya sai ta rage kaskantacciya dukan ta dauki kanta a harkan addini harkan ibada harkan neman maybe yau da kullun kula da gida da menene ta dauki kanta haka sai ta rage haka
ai da ki duk wanda ake kallon mata a cikin siyasa ba ga duk mace da ake kallon tana siyasa ba ga nan ta da mutunci
saboda me yasa ga ta dauki siyasa
kin san akwai wannan bahaushe ne dan uwana muna hira da shi nace shi wannan macen da ta fito neman gwamnatin Taraba wai tunda dai a can Taraba ne biyawancin su kuma ba musulmai bane ba shi bai damu ba amma in a Kano ne shi bai so wata ta gaman gura dai kaman Taraba mace za ta iya zama gwamna
kware da
amma a Kano da makamantan su mace bata kamata ta zama shugaba akan maza ba
why al'umma za ta kai za
a wani
kan dan in kai ilmantar da ya mace ka ilmantar da kasa gaba daya in ka ilmantar da ya mace ka ba ya mace sana'a kuma ka to baka batun da za ta dogara kai ta taka rawa a siyasa zaka gina kasa ne mata san su da tausayi an san su da ganye san san su da taimakawa saboda haka gaskiya duk wannan gurgo fahimta ce yau mata in misali nika bayar
kuma abin da ya kamata matan su sani dole akwai kamun kai a matsayin ki na mace ba dan kina neman wani siyasa ba zaki zama yar bangan siyasa na daya mutuncin ki zaki diba koda ana bangan siyasa ki kama kanki ki diba daga gidan da kika fito gidan mutunci abun da kike nema ba kin je ki sayar da ƴancin ki bane dan ki taimaka ma mutanen da kuke tare ne
amma sai da mazan basu dama ne shi yasa suke sayar da ƴancin
ai matsalan abun da ake dibawa mutanen da suka
yi a Najeriya mata ana bangan siyasa kuwa
akwai mata na bangan siyasa
ko ai kike je nema yanzu ko aiki kika je nema a matsayin ki na mace shi wanda zai dauke ki aikin zai nuna miki shiga na shi fuka
gwamnati za ta gwamnati a tona matan ne ya ba sa fada
ilimin
ki ya kin cancanci
to ya za a kai shi ƙara yawa shi ne
kamar wannan bayani yanzu da Zainab
akwai hukumomi yayi ga yan jarida nan akwai kungiyoyi masu zaman kansu
akwai irin Synaptive ai
akwai kungiyoyi da ma ki fito ki zo ki ɗauki sunan director ɗin ko kuma ma'aikacin ki tabbatar kina da information game da shi ki zo ki sanarwa hukuma don muna da yaya mata muna da yan uwa mata muna da iyaye mata saboda haka gaskiya duk mai wannan bai kamata a bar su ba ma a cikin al'umma
ina kuma ina gani kafin mike je kafin ta je irin wannan wuraren a ma'aikatan da kika je neman wannan aikin ba za a rasa wata director da take mace ba kuma uwa ce
ai akwai ma'aikatu da ba su da mata ma a cikin
su
kai sai mun sai in aka ba
mutum ku tantance ku duba ku
idan aka ba mutum ba karamin aiki bane
to shi ma a duba ne sai a duba
ai duk da aka ce akwai ma'aikatan da babu mace a ciki to in aka ce ka je ka nemi ma baka aiki
babu mata manya ba wai babu mata kwata-kwata
ba amma duk kuma
ba akwai mace mai shara
amma duk kuma ba kake gani yawancin ofisoshin da nake zuwa muke mu'amala da su gaskiyar magana shine yawancin su ma mata sun fi rike manyan ofisoshi
to an sa wato duk inda aka ce mace na shugabanci a wurin za a samu cigaba
ana samu cigaba kwarai da gaske saboda na daya
aikin mata take fada ba a cika yi ba a cika samun su saboda haka
akila yanzu dai gwamnatin nan mai shigowa da yake ta nuna mai adalci
ne adalci ce kwarai
da za a hana wayannan abubuwa amma inda aka tafi ana samu
amma kuma wannan gwamnati mai shigowa tana san an san ta mai adalci ce kuma za ta dore haka za ta ba matan abinda buturu da dama su zo su irin kawo rahotanni irin wannan mutanen su kawo yan jarida
ko da ba aikin gwamnati ba irin hannun jari wa mata su kasance dai suna da
yanzu idan muka diba
sannu Fatima ƴar kasuwa
yanzu idan muka diba fannin ilimi na masu kula da manyan makarantu senior secondary school na Abuja cikin director mace ce kuma tana iyakan kokarinta na wajen ganin cewa ta kawo ci gaba harkan senior secondary school dake Abuja dan kika diba deputy directors nata gaba daya wanda suke da portfolios zaki diba cewa wayannan mutanen mata ne kamulallu waɗanda suka san mutuncin kansu kuma basu yadda da a cima wani zarafi ba waɗanda suke taimakon ita director ne wajen ci gaba da wannan ma'aikatan gaba kamar yanzu idan muka diba kaman chief justice Maryam Aluma Mukhtar ta tafi tana zuwa sai ga Zainab Bulkacewa idan muka diba mata suna dewa a maikatu abinda ake gaya mutane irin maganganu da mutane suke ji a nuna ana kaskantar
mata suna dewa a mukamman
gaskiya mata suna dewa
amma ba wurin kasa ba ranka dai in ka duba kashin mata da suke mulke da mukamman siyasa ba za ka kwatanta su da kananan mukamman ba da mata ba za ka samu mata dewa a wannan wajen ba wajen tsarin ibon aiki ma sai ga sai sai ibon maza kashi 80 ko kashi 85 sai a tana maza da mata
yanzu idan ka diba wannan
sai a ba mata kashi 5
yanzu idan ka diba wannan akwai abu da ya kamata mu diba ba kowace mace bace take so ta yi aiki a kowane wuri ba akwai matan da su kashi 80 na mata in kuka zauna kuka yi firar da su sun gwammace su ga su yi aiki a NNPC su yi aiki a CBN su yi aiki a BTN wurin da kuɗi yake ba saboda kuma saboda abu saboda abokin ko daga da babban waya ni na'am
idan ana so mu tabbatar da dai canji ta zo
ko na'am
yanzu kamar yanda ake neman Senate President
na'am
a ba mace wata rana ku gwada ba mace Vice President
na'am
wata rana ku gwada ba mace President
na'am
yanda ta iya kula da ƴaƴa ta iya haihuwar su ta haihu kula da kai da kake mijinta ai ko za ta iya kula da Najeriya
kware da gaske babu wanda yace ba za su iya kula da shi ba amma abin da za yi a ba su dama amma duk abin da za a yi su da kansu na ɗaya mutuncin su yafi kome koda suna wannan kujeran su san su masu mutunci ne uwar wata ce matan wani ne ƴar wata ce idan suna diba wannan abubuwan ba za su samu matsala da su ba amma mace za ta iya compromising mutuncinta dan ta samu abin da take so so zaki samu wannan abun amma babu mutunci
amma anan ina da gyara
to
cewa ai mace
eh
wasu mata
yawa
wasu mata
eh in aka yi jami'i an samu matsala
yawa to wai shin me sirrin karbuwa a wajen siyasa kuma me mata ke bukata ne su ma su samu karbuwa a wannan siyasa da ake yi yanzu yau ma ga lauya Aminu Hassan Gamawa na jami'ar Harvard da bayani.
Na farko dai akwai abin da ya shafi zurfin karatu, banda ma kuma zurfin karatu akwai abin da ya shafi goyon baya. Idan mace ta yi sa'a ta samu mijin da yake goyon bayan ta wajen ganin cewa ta ita ma ta taimaka ta taka rawa wajen cigaban al'umma, to abin zai zo mata da sauki. Idan aka ce an samu mijin da yake hana matarsa misali ko ya hana ta karatu ko ya hana ta aiki ko kuma za ta shiga siyasa ya hana ta siyasa to za ki ga irin wani din zai hana mata zuwa wannan mutamai da suke so su zama abu ne da yake bukatar a wani lokaci sai ta fita ta yi wa sauran mata ƴan uwanta magana ta nemi ƙuri'a ta kuma tattauna ta bayyana irin manufofin da take da shi bayan haka ma kuma akwai irin yanayin wayewar jama'a da yanayin fahimtar su idan muka duba a baya akwai mata da dama da ake yi wanda sun taka rawar gani wajen ci gaban al'umma waɗanda kuma har yanzu ana ganin ana cin moriyar irin gudunmawa da suka bayar abin da dai kowa ya kamata mu fahimta shine idan har mu ba mu bar ƴan uwanmu ko kuma mu goyi bayan namu sun je sun yi ba to ba yadda za a yi su kwanaki na gaya wani wanda ke ce mun me yasa a arewa ba mu da mata likitoci da yawa ba mu da kuma ma'aikatan nurse da sauran ma'aikatu sai na ce matsalar ita ce akwai da dama da suna da ƴaƴansu masu kokari amma sun ci su bar ƴaƴansu ta kuma makaranta su ƙara ilimi su yi karatu su zama likitoci har su kai matakin da za a iya ba su mukami in ka ga mata ta shigo siyasa da yake tsarin siyasar ana nuna wa mata wariya kafin mace ta shigo ta yi nasara a ciki sai ya zamanto wato mace ce mai ilimi ko mace ce wanda take da wayewa da sanin ya kamata da iya mu'amala da jama'a wannan abu ne da kafin mutum ya samu sai ya samu goyon baya ni a irin fahimta na shine in ka ga mace ta shiga siyasa irin wannan ta yi nasara to ta samu goyon baya a mataki na iyali ko mijinta ko kuma iyayenta ko kuma al'umma da suke tare idan har muka fito muka ce a ai mu ina ya za mu bari mace ta zama mana shugabanni ta za ta za ni ba zan taɓa rena mace ba saboda na ga irin tasiri da mahaifiyata ta yi akan cigabana na ga tasiri da irin gwaggwani da babane da nake da shi da suka yi a kaina da kuma akan ƴan uwana ya nuna cewa idan har aka ba su dama za su iya yin taimakawa wajen cigaban al'umma mata iyayenmu ne, kannanmu ne, matanmu ne, ƴaƴanmu ne, kamar yadda kowane namiji zai iya yi idan aka ba wa mace dama ta ma za ta iya yin wannan abu. Wannan fahimta da mutane suke cewa ai an ce idan ka mera lamarinka a hannun mace ba za ka taɓa cin nasara ba. To wannan tsari ne dama tsari na siyasa ne, ba tsari ne aka gina shi akan manhaji na addini ba. Batun wasu suna kawo dalilai na addini su ce a'a mu addininmu bai yarda mu zaɓi mace ta zama mana shugaba ba. To abin da kike so mu fahimta shine ba wai ana zaɓar soje su zama limamai bane ko kuma shugabannin addini, a wannan tsari ne na siyasa kai zaɓi aka zaɓi Jonathan, ai Jonathan ba musulmi bane amma da yake tsarin kundin tsarin mulkin Najeriya tsari ne da ya amince da musulmi da wanda ba musulmi ba zai iya tsayawa kuma za a iya zaɓar su iya zama shugaba, da mace da namiji za su iya tsayawa kuma za a iya zaɓar su za su iya zama shugaba. Ina ganin fahimtar da ya kamata biyu abin shi ne wannan siyasa ce, kuma siyasa ce da ake yin ta a yanzu wanda matukar aka samu adali shi ne abin da zai taimaka wajen kawo cigaban al'umma. Abu da ya taƙaice shi ne mata suna buƙatar goyon baya a wajen mazajensu, suna buƙatar goyon baya a wajen iyaye da ƴan uwa da kuma al'umma domin su ma su taka rawa su ba da irin tasu gudunmawa wajen cigaban al'umma.
Bari karin bige da rawa su ba su kama rawa. To ga amsoshin tambayar mu ta jiya.
Matasa su ne kusan kashi 60 na yawan al'umman Najeriya, amma an yi buris da makomarsu a wannan ƙasa tamu. Su matasan Najeriya ba burinsu ba ne su yi mulkin ƙasa ko kuma su riƙe wani muƙami, a'a. Shi burin matashin Najeriya shine a yi masa adalci. Na harko a bashi ilimi daga sakandare har zuwa jami'a a sawwaƙe. Idan ya gama a samar masa da aiki ko abin da zai dogara da shi shikenan haza wassalam. Su dattawan su je su ta yi. Sako daga Isa mai kati gashuwa.
A cakuɗa su sai dai a sa ido wajen zaƙulo mai amana. Sako daga Kabiru Ibrahim Yarima.
A bawa tsohohi masu ƙwarewa. Dan matasa na da yawa a wannan lalataccen gwamnati ta Jonathan, amma babu abin da suka yi ban da sata. Amma akwai tsohohin da sun taɓa yi an ga gaskiyar su. Sako daga Malam Baffa.
Hakika ni a nawa ganin a baiwa matasa masu basira, domin matashi shine kawai ya san matsalar abokinsa matashi. Amma tsofaffi masu ƙwarewa ba za su damu da rayuwar matasa ba. Sako daga Abdullahi Muhammad Mayyama.
To ni a gani na tunda Allah ya sa wanda zai ja motar dattijo ne shi ma kwandastan nasa dattijo ne, to kamata ai sauran mukamai a samu matasa masu hankali da basira. Kun ga gwamnatin ta zama sunan shirin nan naku, wato yau da gobe kenan. Hakika hakan shi zai kai mu ga tudun mun tsira. Allah ya ja zamanin ƙasa ta Najeriya. Sako daga Dallami Siniya Gyallesu Zaria.
To ni dai a ra'ayina ya kamata a sirka su, wato a haɗa matasan da tsofaffi, ta yadda tsofaffin za su kasance abin koyi ga matasan ta hanyar nuna musu hanya mai kyau tare da tabbatar da cewa sun bi ta. Wannan shi yafi dacewa akan yaudarar da ake mana tunda wai yara manyan gobe, amma mun kasa ganin goben. Ya kamata a duba mu a wannan gwamnati don ba da tamu gudunmawar kamar yadda muka bayar yayin gudanar da zaben da ya gabata. Sako daga Usman bin Affan da Maturu.
To mun gode wa duk wanda ya bamu gudunmawar shi a sashen mu a page ɗinmu na Facebook game da tambayar mu ta je wace ita ce shin kamata yi gwamnati mai zuwa ta yi tafiya da matasa masu basira ko da tsofaffi masu ƙwarewa yanzu kuma ga filin da fadafe
to malama awa dufa me kika tanadar mana zaki mana a wannan lokaci
assalamu alaikum masu sauraro na tanadarwa uwar gida da amare kunu mai dadi wato kunun ambardo wanda aka fi sani a Hausance kunun nono
to shi da me ake tanada kafin ayi wannan kunu
uwar gida za ta tanadi geranta za ta taradi nonon ta da ruwan ta mai kyau da dan sukarin ta haka to yadda dai ake yin wannan dai kunu na nono ko kuma in ce ambardo uwar gida za ta tanadi geranta ne ta kai shi a surfa mata shi idan aka surfa aka kawo mata shi gida wanda aka surfa sai ta dan ibi wani dan kadan daga ciki ta ajiye shi shi kuma sauran sai ta wanke sosai ta fitar da tsakuwoyin da take cikin wannan surfawar da aka yi na gera sai ta bada a kai mata markadan sa idan ta bai aka kai mata markadan sa sai ta daura ruwan ta mai kyau daidai misali daidai za ta sha tare da mai gidanta ko kuma da iyalinta in tana da yara a gida sai ta dora shi idan ya tafasa sai ta kawo wannan dan giran nata wanda ta iba daban sai ta zuba shi a cikin ruwan shi ta fashashshen ruwan zafin nan ta dan watsa tafi yeta da huwa har sai ta ji ya da sosai ya da hulugu sai ta kawo wannan markadan da ta tace ta cire dusan nasa sai ta zuba a cikin wannan ruwan tana zubawa kadan kadan tana juyawa tana zuba kadan kadan yadda dai kamar dai yadda za ta yi damun koko haka za ta yi tana dama shi
amma shi a cikin ruwan zafi
amma shi a cikin ruwan zafin da yake kan wuta ba haka za ta dan rika damawa tana damawa idan ta gama sai ta kawo wannan nonon nata kindirmo wanda ba shi da tsami kwata kwata kindirmo ana iya samun mai gudajin nan to sai ta dan dauko wannan muburgi sai ta rika murzawa tana kade wannan diddigar har sai ta ga ya dawo normal dai babu wani diddiga a ciki sai ta rika shi ma zubawa kadan kadan tana dan juyawa tana zubawa har sai ya gamu ya hade jikinsa in ya hade jikinsa sai ta da dan sukarinta sai ta zuba shi ma ta juya yayi amma uwar gida in ba ta da nono za ta iya yi da yogurt
to malama a wadifa mun gode
to kin ji yana
yawa
Usman ne ya ji waka dogon loma ya ji kuma wasa to mun zo karshen wannan shiri namu na yau da gobe amma kamar yadda aka saba Jamila
ni fa zan yi fasarar nan gaskiya na ni ne
yau to me tace tambayar mu ta yau barin karkata
yauwa karkato bari mu gani kan yana ja har yanzu
tunda gobe akan kiwon lafiya
akan kiwon lafiya to saboda haka bari mu tambaya akan kiwon lafiya shin kaman misali kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke aiki akan bangaren abin da ya shafi lafiya suna amfani da basira da ilimin mutanen da suke wa aiki kaman dan wanda Bature yake cewa localities
yau
dan iyakar wuraren da suke wa aiki suna amfani da basirar su wurin cimma ko kuma cika bukatun mutanen
wurin tunda kaga yawanci waɗannan kungiyoyi su ne ke kusa da jama'a su suke gani su suke jin abubuwa
in suna ƙauyen mu haka
akwai ministan ko ƙauyen mu ba akwai ministan kiwon lafiya amma abinda kungiyoyin nan suka sani ma'aikatan minista basu yawa
wani lokaci ai ko bincike ne zaki ga ana amfani da abinda waɗannan suka binciko
amfani da yawa to irin waɗannan bayanai kamar waɗannan kungiyoyi suna amfani da irin waɗannan
bayanai da ƙwarewa da waye duk ne wannan mutanen da aka binciko don biyawa mutanen wurin bukatun su
to masu saurare da fatan kun gane tambayar kuma sai mun ga amsoshin ku
insha Allah
yawa to baki da iyakacin shirin kenan sai kuma gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabir Fage
Usman Ahmad Kabara
da Tafarra Girma Tafarra da engineer mu Mr. Keith Holmes ni ce Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku sai gobar hakan da izinin Allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.